إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke cikin garin Azare a ƙaramar hukumar Katagun jihar Bauchi majalisin da aka fi saninsa da masallacin FMC wannan shine majalisinmu na 24 wanda muke gabatar da tafsiri na Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na Juma'a 24 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda take daidai da 13 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya gabanin mu shiga tafsiri kamar yadda muka saba muna duba wani sashe na takaddu da aka turo waɗanda suka kunshi tambayoyi da kuma buƙatu daga gurin ɗan uwa masu halartar tafsiri wannan na farko tambaya ce yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da sharuwa ina yi wa malam fatan alkhairi da alaramma da dukkanin mahalarta wannan tafsiri to muna godiya tambaya ta ita ce malam ni ne ina da ƴar uwata wacce aka same ta ba ta hanyar aure ba sai wani amini na ya ganta ya ce yana son ya aure ta amma bai san tana da wannan aibin ba to malam ya zama wajibi sai na sanar da shi wannan yanayin nata ko kuma menene mafita domin kare mata mutuncinta saboda mutane da yawa ba su san tana da wannan matsalar ba wassalamu alaikum dangane da wannan matsalar
yau mata matsalar ya mun jiyan ma fa yara ake mai gyaran ne fa suke ta fada jiya shi ne shi ba wanda ma ta
a dangane da wannan matsalar
mun ma ku da ku ku gelle suna ta na aure
dangane da wannan matsalar abinda malamai suka tafi a kai galibin malamai suna ga bai kamata a bayyana masa suna ga bai kamata a bayyana masa ba, saboda baya daga cikin aibu da zai haifar da illa a rayuwar aure. Suka ce aibun da zai haifar da illa ko matsala a rayuwar aure, wannan dole a bayyana shi. Misali, aibun da yake da alaka da kwanciya, wannan bai kamata a koye ba, saboda za a cutar da mai neman auren. In macance take da aibu, to za a cutar da mijin. Idan mijin ne ke da aibu, to za a cutar da matar. Amma in ba aibu ba ne da ke da alaka da rayuwar aure, suka ce wannan ɓoye shi ake yi. Matuƙar ba zai cutar da ɗaya daga cikin ma'aurata ba a zamantakewa na aure. To kamar irin wannan aibu ba zai cutar da ɗaya daga cikinsu ba a zamantakewa na aure. Saboda haka malamai suka ce irin wannan aibu ɓoye shi ake. Me yasa malamai suka faɗi haka? Sun kafa hujja da aikin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya tafi akan cewa aibubbuka irin waɗannan, musamman da suka shafi mace, dama galibi irin wannan sun fi shafar mace, ba su cika shafar ɗa namiji ba, sun fi shafar ɗa mace. To aibubbuka irin wannan, matuƙar matar ta zamanto mai addini, mutumiyar kirki, to ɓoye shi ake yi. Amma in ba mai addini ba ne, wannan dole a bayyana ma wanda ya zo neman aurenta, domin annabi ya ce alaika bi zati din, ta kashe kanta ta huta, saboda ya ɓata gidan suna, ta ɓata sunan gidansu. Abin sai ya dame ta, kawai sai ta yi tunanin gara, kawai ta kashe kanta ta huta, sai ta ɗauki wuka ta daɓa a wuyarta, sai aka riƙe, amma ta ɗan yanka wasu jijiyoyi a maƙogwaronta. Aka yi maza, aka karɓe wukar, aka hana ta, aka kai ta kuma asibiti, aka yi mata magani, aka yi jinyarta har ta samu sauƙi. To bayan ta samu sauƙi, dama mahaifinta ba shi da rai, ya rasu. Wannan a zamanin Sayyidina Umar nake magana. Da ta samu sauƙi, sai babbanta, ɗan uwan mahaifinta, sai ya ɗauke ta ya mai da ita gabansa a matsayin shi zai ci gaba da kula da ita. Dama a baya ma dalilin da ya kai ta aikata alfasha rashin sa ido. To sai babbanta ya yi nadamar haka, cewa tuntuni ma da shi ya ɗauke ta ya ci gaba da kula da ita, domin mun san mace dole tana buƙatar mai kula da ita, saboda tana da ragaggen tunani, tunaninta bai kai na ɗa namiji ba. Allah ya tabbatar mana da haka, annabi ma sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da haka a ayar
أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
A wancan aya ta bashi.
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تضل إحداهما فتذكر إحدى.
أكم باشي إن أترس مزاجي قدابي دزاس باد شيدا كان باشي دواني كربا قرمواني زيد يا كرب باشي قرن أمر نيرا كذا رانا كذا كما ياي الكوري زي باير بايم قوانا داهما. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku bane ɗaya daga cikin ku idan tana jinin al'ada ba ta sallah ba ta azumi? Suka ce haka ne. Ya ce to anan ne raguwar addini, ai ba za ta iya wata cur tana salloli guda biyar a wuni da dare ba kamar yadda ɗa namiji zai. To anan an sallama. Sai ya ce ba ku bane shedar mata biyu take daidai da shedar ɗa namiji ɗaya? Suka ce haka ne. Ce to anan ne rabuwar hankali, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mace ba ta iya zama ita kadai sai ƙarƙashin ɗa namiji. In ko mace ta zauna ita kadai, to dole za a ga ba daidai ba, dole ya zama tana ƙarƙashin kula na ɗa namiji, in ma ko mahaifinta ko babbanta ko kawunta ko yayanta daya daga cikin muharramanta dai ko kuma mijinta to in kuma ta zauna ita kadanta ko min yawan shekarunta ko dattiduwa ce to ta rana za a iya samun sai ko ta nan ko ta can saboda raguwar hankalinta to ita wannan baiwar Allah da ta yi alfasha abun ya mata ciwo har ta kusa ta halaka kanta a kasar Yaman zamanin Sayyidina Umar aka yi mata magani ta samu sauki ta warke babbanta sai ya riske kuskurensa cewa ai tun farko ma shi ya kamata ya dauke ta tunda mahaifinta ba shi da rai to anan sai ya dawo da ita gabansa to yanda cece ku ce yayyawa a kasar Yaman a garin da suke na wannan alfasha da ta yi abun kuma yana damun babban nata sai kawai ya yanke shawari ya yi hijira ya dauke ta da iyalansa duka su bar Yaman su koma Madina to sai ya yi hijira da shi da iyalansa da ita wannan yarinya da ta samu wannan matsala din suka bar Yaman suka koma garin Madina to sun dawo garin Madina al'amarin yarinya sai yana canjawa daga mummuna yana koma kyakkyawa yarinya ta zama kamammiya ta zama kammalalliya ta zama mai addini kuma tayi ta kokarin karatun addini da ibada ta zama kamammiya mai addini to wannan yasa sai aka samu wani matashi cikin mutan Madina mai addini sai zo neman aurenta to babbanta sai ya shiga tsaka mai wuya yace to wannan yarinyan dai tayi alfasha a baya duk da cewa dai yanzu alhamdulillah al'amarinta ya sai ya daidaita shi kuma wannan matashi dan Madina da yazo neman aurenta mutum ne mai addini to yanzu bayyana masa in ce yarinyan nan fa ta taba samun matsala a baya har ma ta kusa halaka kanta saboda kar in ha'ince shi ko kuma in kame baki na in shi abun sai ya dame shi sai zama kamar ya shiga tsaka mai wuya yana ga yanzu in yayi shuru ya ha'inci mutumin nan da yake neman auren yarinyar in bai bayyana masa hakikanin abin da ya faru da ita ba sannan yana kyamar ya bude sirrin yar dan uwansa yana ga in yayi haka kaman ya bata mata suna shigan dai wannan tambaya to abun da ya dame shi sai tattaki ya tafi gurin Sayyidina Umar lokacin khalifancin Sayyidina Umar da yazo sai yake fatawa wa Sayyidina Umar cewa kaji abun da ya faru yanzu kuma ga wani yazo yana neman ta da aure yar dan uwana ce ni babbanta ne dan uwan mahaifinta ne yanzu karkashin kulawa ta take me kake gani ya amiral mu'mini shin shi mai neman auren nata bayyana masa cewar a baya kaza da kaza ya taba faruwa da ita koko in kame baki na in yi shuru saboda bude sirrinta ne fitar da mutuncinta ne Sayyidina Umar budar bakinsa sai ya ce law afshaita alaiha la'aqabtuka idza ataka rajulun صالح ترضاه فزوجه اياه فزوجها اياه yace da ka banka da sirrinta da sai na maka hukuma inji sayyidina Umar da hukuma zan maka yace idza ataka rajulun salih idan mutumin kirki yazo maka yana neman aurenta tarbahu kuma ka yarda da shi ka gamsu da shi dabi'unsa da halayyarsa sun maka fazawwijha iyahu ka aurar da ita gare shi kuma karka bude komai karka fayyace komai a barka za cikin gashinta tunda ta zama mutumiyar kirki ta zama mai addini kuma irin ta annabi yace a aura afallahu amma salama abin da ya faru a ba Allah afuwa akai saboda haka yanzu gina gaba za a yi kar a juya a kalli baya to wannan dalili ne da malamai suka dogara da shi kan cewar idan an samu matsala irin wannan wanda zai iya taba mutunci, ba aibu bane a gangar jikin yarinya wanda zai iya cutar da mai neman aurenta bayan ya aure ta. A'a, abu ne da yana da alaka da mutunci, kuma ya faru ya wuce, al'amari kuma ya saitu a yanzu. To in an zo yanzu, shiru ake koyewa ake ba a bayyana. Ya ga yarinya yana so ta masa, eh tana da addini, eh shikenan a yau a kame baki a shiru. Allah ba su zaman lafiya, Allah ba su zuriya mai albarka, abinda ake kenan, abinda Sayyidina Umar ya tafi kenan. To akwai wata riwaya daban ba wannan ba, ita ma duka a zamanin Sayyidina Umar. Wata mata ana kiranta Nubaisha, mata ce da ta fito daga kabilar Hamdan, ta yi zina a wani lokaci da ya shuɗe a baya. Ita ma shigen na wannan sai ta yi yunƙurin yanka kanta, aka riske ta, aka kama ta, aka hana ta, har ma ta ɗan yi wa kanta rauni a wuyarta, aka kubutar da ita, aka mata magani, shigen dai na wannan ta ‘yar Yaman ɗin. Sai aka je aka ba da labari wa Sayyidina Umar cewar ga abin da ya faru da Nubaisha, wacce take da ƙabilar Hamadan, ta yi zina kuma abin ya dame ta, ta yi yunƙurin hallaka kanta, aka dai shiga tsakaninta da wannan aiki nata, aka hana ta, amma ta ɗan yi wa kanta rauni, kuma an yi magani alhamdulillah, yanzu tana samun kulawa. Me Sayyidina Umar zai ce? Annabi Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, sai ce ankihuha nikahal afifatil muslima, in kun tashi aurar da ita, ku aurar da ita aurar kamammiya musulma, ma'ana kar ku buɗe sirrinta ga wanda zai aure ta, ku kame bakinku, tunda ta yi nadama, kuma nadama wacce take ta gaskiya. Har ila yau akwai wata kissa makamanciyar waɗannan. Wani mutum shi ma dai a zamanin Sayyidina Umar, wani ya zo neman auren ‘yar uwarsa, kamar yadda mai takardar nan ya rubuto mana. Da ya zo sai yake cewa, wani, ‘yar uwata kake neman aure? Ai, a baya ta taɓa yin kaza da kaza da kaza. Kaga irin da yanda mutum yake ga, kar a ga ya yi ha’inci. A baya ta taɓa yin kaza da kaza da kaza. Na ga kawai bai kamata in rufa maka ba, kar ya zama na ha’ince ka. Sai aka koma aka ba Sayyidina Umar labari, cewa ai wani mutum ya je neman auren ‘yar uwar wani, sai yake ba shi labari cewa a baya ta taɓa yin kaza da kaza da kaza da kaza. Umar sai ya ce a kira masa shi, a kira masa wannan mutumi da yake ba da labari cewa ‘yar uwarsa ta taɓa yin kaza da kaza a baya. Da ya zo, Umar sai masa bulala ya ce, malaka wal khabar, wa ya sa kaka ba da labari? Yace an kish waskut, in ka tashi aurar da ita kuma ka kame bakinka kan shi, kar naji wani daga yau ya sake ba da labari irin wannan, in ji Sayyidina Umar. Akwai kisoshi da yawa, ina ga mutakaita da waɗannan a matsayin misalai, kuma duka a zamanin Sayyidina Umar. Kenan abinda Sayyidina Umar ya tafi a kai, Allah maɗaukakin sarki yarda da shi, shine idan an samu matsala irin wannan, to ba a buɗawa ga wanda ya zo neman aure, saboda ba zai cutar da shi a zamantakewa na aure ba. Matuƙar ya ganta ta masa kamun kanta, addininta, ɗabi'unta, halayyarta sun masa, kuma a lafiyarta ba ta da aibu wanda zai kawo masa cikas a mu'amala da ita da jin daɗi da ita, a halittarta ba ta da aibu wanda watakil in ya gani ya ji da ƙaunarta da yake da yanzu, kuma ya ji baya ƙaunarta, ba ta da waɗannan. Kawai ta wancan ɓangaren ne abin da ya shafi mutunci, to a rufa, shikenan a yi aure. Wannan abin da Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, ya tafi a kai kenan. Saboda haka, bisa ga wannan fatawa taka, wannan kanwa taka, da wannan mai neman aure nata ya ga ta masa, kuma ta yuma, insha Allah mai addini ce, to ba kai ba ba da labarin cewa ai gashi 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 ai shuru shi wannan ita ce fatawar sayyidina Umar ai musa addu'a fatan alkhairi Allah ya sanya albarka ciki Allah ba su zuriya mai albarka wannan shine naka saura kuma ba naka bane wannan na cewa assalamu alaikum wa alaikumus salam malam barka da sharuwa malam maganar kasar da kai ranan ranan ni ma yar mi sauce amma idan naje bana kasar to yayi batun sallan da nayi nayi a baya na kasar wanda bana kasar tana tambaya kan sallar da tayi a baya wanda bata kasar sallar kenan kamar bata karbu ba an gane tambayar ita yar mi sauce idan ta je mi sau kuma cika sallar ta ni kuma na ce in naje mi sau kasaru nake to ita ita ya sallar ta da tayi a baya wanda cika sallar take sallar ki tayi mana yanzu ko wanda zai tafi Kaduna ko Sokoto idan bai kasaru ba za a ce sallar sa bata yi ba kawai dai Allah madaukakin sarki yana so kamar yadda in ya muku umurni yake so ku zo da umurnin haka in ya ba ku sassauci yana so ku yi amfani da wannan sassauci yanzu mutum bai amfani da sassaucin ba ba zai hana ibadarsa ta yi ba kuma ba zai hana Allah madaukakin sarki ya karbi wannan ibadar tasa saboda haka sallar ki ta yi ba ta da komai a kanta a gaba kuma in kin ga kin shiga mi sau zaki kasaru ba laifi bissalam Khadija Ibrahim gora ma mi sau wannan na cewa assalamu alaikum wa alaikumus salam malam ya ibada alhamdulillah dan Allah ina nema a sanya ni cikin addu'a da kai da sauran al'umma akan jinyar da take damuna fiye da shekaru 20 Allah ya sawwaka min ya bani sahihiyar lafiya amin wassalam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya cika maka lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya wannan jinya taka da kake ta fama da ita Allah ya sa an goge zunubi Allah ya sa an kankare zunubi Allah ya jiyar da kai dadi da lafiya tabbas lafiya ni'ima ce ya ubangiji kamar yadda ka bamu lafiya wannan bawa naka shi ma ka bashi lafiya ka sanya jinyar sa da yayi ta fama da ita tsawon shekaru 20 sababi na goge masa zunubansa wa lafiya Allah ya sa haka amin malam ga wannan sakon kudi ne a envelope naka ne to malam ya gode amma shi kuma wanda aka tura a account na asusun marayu ne kenan ya tura kudi a asusun marayu to Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbi wannan aiki naka ya nauya ya mizaninka da shi
amin
ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanka kuma cikin sabubban shiganka aljanna
amin
yace malam ayima iyaye na addu'a Allah ya jikan mahaifina mahaifiyata kuma Allah ya ƙara mata lafiya da tawfiki ni kuma ayi min addu'a Allah ya taimake ni akan harkokina da na sa a gaba na harkar addini da kuma hanyar neman kudina tare da wata harkar kasuwanci da zan gwada da fatan Allah ya taimake ni na fara asa'a ya kuma sa min albarka a ciki da kuma sa min albarka a cikin dukkan sauran harkoki harkoki da nake yi tare da Allah ya ƙara tsare mu da dukkan jarrabawoyi mummuna a rayuwa amin bisalam to wannan bawan Allah yayi wannan gagarumin aiki inna fahimta kuma yana tawassuli da shi wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kan mahaifinsa sa'annan kuma mahaifiyarsa da take raye Allah ya mata tawfiki a rayuwa ya mata gamo da katar a rayuwa ya sa ta yi rayuwa da daɗa a wannan duniya sannan kuma ya sanya ta ta yi ƙarshe wanda yake kyakkyawa baya ga haka kuma yana tawassuli da wannan aiki wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi a kan al'amarin addini a ga wannan ba ƙaramin zurfin tunani ba ne don galibi mutane wasu in sun tashi ba su cika duba addinin ba sun fi duba duniya shine waminhum man yaqulu rabbana atina
waminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khala وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
bangarorin mutane guda biyu Allah ubangiji ya ambata a wadannan ayoyi da alaran mai karanta bangare na farko Allah ya ce minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya daga cikin mutane akwai wanda koyaushe addu'arsa musamman idan yaje aikin haji rabbana atina fid dunya hasana rayuwar duniyar nan ubangiji ka ba mu kyakkyawa ka ba mu daddada atina fid dunya hasana ka ba mu daddada ka ba mu kyakkyawa amma kuma matsalar wama lahu fil akhirati min khalaq babu wani rabo da yake nema a lahira shi bai damu da lahira ba shi in duniya ta yi kyau shi komai ta fanjama fanjama to kaga wannan ayya bata to Allah ya kushe ne yake ba mu labari shi Allah ai bai dauki duniya a bakin komai ba shi kuma wannan duniyar ita ce tunda akwai hadisi na Imam Tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa law kanatid dunya tazinu inda Allahi janaha ba'uda ma shariba kafirun shirbata ba da a ce duniya kimar ta a gurin ubangiji ta kar kimar fuffuken sauro sauro to da kafiri bai isa ya sha kofi ɗaya na ruwa ba kenan wannan yake nuna duniya ba ta da wata daraja ba ta da wata kima a gurin Allah kasasshiya ce gurin Ubangiji to amma shi kuma ba shi da buri da ya wuce duniya to shine Allah yake ambaton abin ambato na kushewa to sai ce wa minhum daga cikin mutane kuma akwai nagartattu wanda suka san ciyan kansu masu lissafi wanda duniyar bata sa sun mance da lahira ba yace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna wannan shine yayin nasara daga cikin su kuma akwai wanda in ya tashi addu'a zai ce rabbana atina fid dunya hasana ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana alahira ma ka ba mu kyakkyawa kenan ka datar da mu a rayuwa ta duniya mu yi rayuwa cikin rukun asiri ka sa mu fi karfin bukatunmu wannan ita ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ka tsiratar da mu daga duk abin da zai jefa mu cikin fushinka shine wa fil akhirati hasana sannan uwa uba wa qina adhaban nar ka tsiratar da mu daga azabar wuta duk fa'ita shi da muke mu samu mu rabauta da aljannar ubangiji kuma mu tsira daga wutar sa wannan shine yayi babban rabo shi yasa a ƙarshe ubangiji ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Saboda haka in mun kula da addu'ar wannan bawan Allah, abu na farko ma da ya fara gabatarwa gashi dai a can ayar wanne ubangiji ya fara gabatarwa?
Duniya
ya fara gabatarwa ko? To shi kuma wannan da yazo ma lahirar ya fara gabatarwa. Ace Allah ya taimake ni akan harkoki da nasa a gaba na harkar addini na, sannan kuma a baya biyo da magana kan harkokinsa na neman abincinsa da kuma wani abu da zai fara na kasuwanci, yana fata Allah ya taimake shi akai. Tabbas wannan nagartacciyar addu'a ce, mu ma kamar yadda kai addu'a anan mun ce amin, sannan kuma mu ma za mu taya ka da addu'a. Allah madaukakin sarki ya taimake ka a al'amarinka na addini, sannan kuma ya tallafa maka a harkar ka ta kasuwanci da wacce kake ciki, ta baya da wacce zaka shiga sabuwa. Duka Allah ya shiga cikin lamarin kuma ya sanya albarka ciki. Duk wani abu da ke tattare da waɗannan kasuwanci tsohon da sabon wanda akwai sharri ciki, muna roƙon Allah ya mayar da shi, muna roƙon Allah ya tunkuɗe shi. Alkhairan da kuma suke ciki Allah ya tabbatar maka da su,
amin ya Allah.
Sannan abu na kusa da ƙarshe, akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa waɗanda suke halartar wannan majalisi namu wanda ya haɗu da jarrabawa ta sata, yana ɗan sana'arsa neman halaliyarsa, aka samu wasu masu matacciyar zuciya waɗanda ba sa tunanin tsayuwarsu gaban Ubangiji, ba sa tunanin kwanciyar kabari, ya tafi shan ruwa suka shiga suka sace masa computers ɗinsa, ba ma computer ɗaya ba, computers, yana da ina jin printing press, to suka shiga suka sace masa computers ɗinsa. Wannan tabbas jarrabawa ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da ita, muna masa jaji bisa ga wannan jarrabawa. Sa'annan kuma muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya mayar masa da abin da ya fi alkhairi. Wannan jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ita, muna roƙon Allah ya sa ya ci jarrabawa.
Amin ya Allah.
Allah ya bayyana masa wannan abu. Idan ba bisa ga hukunci na Ubangiji ba zai bayyana ba, Allah ya bayar masa da abin da ya fi alkhairi. Allah ya ɗaukaki darajarsa bisa ga wannan jarrabawa da ya masa.
Amin.
Ya goge masa zunubansa bisa ga wannan jarrabawa da ya masa.
Amin.
Ya bashi ladan wannan jarrabawa da ya masa. Su kuma waɗannan bayin Allah, Allah ya shiryar da su, Allah ya ganar da su. Abu na ƙarshe ɗan uwa, muna sa ran in Allah ya kai mu gobe insha Allahu wannan tafsiri namu za mu rufe shi a goben Allah kai mu insha Allahu, sai mu yi godiya wa Ubangiji da ya bamu ikon jogewa da jajircewa har muka kawo yau ɗin. Kuma muna fata Allah ya nuna mana goben kamar yadda ya nuna mana wannan wuni na yau. To ƴan uwa, a jiya mun kammala tafsirin aya ta 51, haka ne alarma, thumma afawna ankum aya ta 52, thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. To ita wannan aya ta 51 da ayar da ta gabace ta ta 50 a aya ta 52 da ayar da ta gabace ta ta 51 ayoyi guda biyu, wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Waɗannan ayoyi guda biyu kamar yadda muka yi bayani a jiya, akwai darussa da zamu dauka karkashin ayoyi, akwai darussa da zamu fita da su karkashin waɗannan ayoyi guda biyu. Darasi na farko da za mu fita da shi wanda zai amfanar da mu daga waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta zamu fahimta daga ayoyin kan cewa dan adam idan Allah madaukakin sarki ya masa gamo da katar ya datar da shi da nadama bisa ga abin da ya aikata mummuna da kuma neman gafara da afuwar Ubangiji subhanahu wataala to Ubangiji ya cancanci ya gode masa saboda wani yana can yana sako irin nasa shi Allah bai masa wannan tawfiqin ba yana nan kuma dumu-dumu cikin safa to yanzu abin da ya kamata mutum yayi wani sashe ne na amsa tambayar da nayi jiya idan ka aikata aikin sako sai ka zo kana jin radadi cikin zuciyarka kana jin haushin kanka kana ji a ranka me yasa nayi kaza kai nadamar abin wannan abin da ka aikata kuma kana ta neman hanyar da zaka bi ka nemi afuwa da gafara Ubangiji to wannan Ubangiji ya cancanci ka gode masa an gane wannan bayani saboda shine ya maka tawfiki yasa kyamar abin da ka aikata cikin zuciyarka wanda hakan ya zama sababi na neman gafara akwai wani yana irin wannan aikin naka shi bai samu wannan tawfiki daga gurin Ubangiji to wannan ni'ima ce shi yasa a nan gurin Ubangiji yace kumma afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun sai muka muku afuwa bayan wancan aika da kuka yi ku bani Isra'ila dan ku gode kenan a duk lokacin da bawa ya aikata aikin sako yazo yayin da dama to gode wa Allah da ya sa shi yayin da dama wani yana can yana aikatawa ko gizo ko a zuciyarsa ko a takalminsa ba ma zuciyarsa ba a takalminsa ma baya ji cewar zunubi yake ko kuma ya kamata ya bari ya kamata yayin da dama ya kamata ya nemi afuwar Allah baya jin wannan a ransa kaga yanzu kenan kai da Allah ya sa ka kai na dama ba dabararka bace ba iyawanka bane ba wayanka bane tawfiki ne na Ubangiji to wannan ba kawai ni'ima ce ko da baka san cewar an gafarta maka ko ba a gafarta maka ba amma matukar dai Ubangiji ya sa kai nadamar aikin da ka aikata mummuna to shi nadamar ma kawai ni'ima ce saboda wannan na nuna kenan gaba ba za ka sake aikata ba to anan sai ka gode wa Ubangiji subhanahu wataala bisa ga wannan gagarumar ni'ima da ya maka abu na biyu darasi na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta za mu fahimci cewar duk abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake zartarwa yake hukuntawa yake aikatawa yake umurni duka akwai hikima ciki duk abin da kaga ya zo daga gurin Ubangiji to akwai hikima Ubangiji baya yin abu haka kawai babu hikima za mu fahimta daga ayar ƙarshe aya ta 52 da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kuma akauna ankum min ba'di zalika sai ce me la'allakum tashkuruna galibi zaka ji Ubangiji idan ya kawo wani hukunci ko ya zartar da wani hukunci ko yayi wani umurni sai ce la'allakum tashkurun galibi ana samun irin haka to abin da ya faru kenan an wannan na nuna mana abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi ko shakka babu suna tafi tare da hikima Ubangiji baya yin abu haka kawai babu hikima haka abubuwan da Ubangiji subhanahu wataala ke shar'anta mana yana shar'anta mana da hikima kenan Ubangiji baya yin abu haka kawai babu hikima sai dai ita hikimar akwai yuwar musanta akwai yuwar kuma mujahilce ta amma ko da mun jahilce ta wannan ba shi ke nuna cewar babu hikimar ba amma dai hikimar akwai ta zai iya yuwa bawa ya jahilci hikima da ta sa Ubangiji ya shar'anta kaza ko ya hukunta kaza in ma ko dan saboda fahimtarsa ta kasa shi ya sa bai riski hikimar ba ko kuma hanyoyin da zai bi ya gano hikimar sun kasa amma dai duk abin da kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zartar ya hukunta ya shar'anta to akwai hikima anan da yace thumma akauna ankum min ba'di zalika sai ce me la'allakum tashkurun me yasa Ubangiji ya musu afuwa wace hikima ce ta sa Ubangiji ya musu afuwa dan su gode wa Ubangiji kenan hikimar afuwar dan su yi godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan yake nuna mana duk abin da Ubangiji subhanahu wataala ke zartarwa cikin bayinsa akwai hikima sawa'un hikimar ta bayyana gare ka ko ko bata bayyana ba. Darasi na uku da zamu dauka karkashin waɗannan ayoyi zamu fahimci wauta na al'ummar Banu Isra'ila. Wannan al'umma ta Banu Isra'ila suna da wauta, suna da gidadanci, suna da rashin lissafi. Me yasa muka fahimci haka ko ta yaya muka fahimci haka? Mutanen nan fa sun taho da su da Annabi Musa alaihi salam. Wane ne yake bin su zai halaka su? Fir'auna yana kokarin ganin bayan su. Suka taho hanya ta kare musu, ga Fir'auna a bayan su, ga kogi a gaban su. Kogin nan in sun shiga halaka za su, baya kuma in sun koma nan ma halaka za su. Gaba me babu kace? Gaba kura baya, baya su yaki, wanne ne daidai? Gaba kura baya da misa ko gaba kura baya su yaki, wanne ne daidai? Ina Hausawa ne? Na'am. Wata Hausa dai da Bahaushe yake, gaba kura baya da misa ne ko gaba kura baya? Gaba kura baya zaki. To kowanne ma duk da dai kai tsaye dai kamar ba hakan Bahaushe yake faɗi ba, to amma duka dai akwai kalubale, gaban da kalubale, bayan ma da kalubale. To abin yanayin da Banu Isra'ila suka samu kansa a ciki ke, bayan su Fir'auna, gaban su kogi, kowanne kuma halaka ne, daman su kuma babu hanya, katoton dutse ne, hawansa ma ba zai yi ba, hagun su ma ba hanya, katoton dutse ne, shi ma hawansa ba zai yi ba. To taya suka yi suka tsira? Dan mariki ne ya tsiratar da su? Sun shaida cewa Allah ne ya tsiratar da su, tunda ai sun koka wa Annabi Musa alaihi salam ala ramma.
قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين.
Wannan shine Allah ba mu labari, yace qala ashabu Musa, banu Isra'ila, mutanen Annabi Musa da suka hango kogi gashi a gabansu kuma ba su iya iyo ba, balle su shiga kogi, in sun shiga mutuwa ce, dole su ja su tsaya. Fir'auna kuma gashi nan gadangadan ya nufato su, sai suka ce inna lamudrakuna, mu kan yau za a riske mu, kashin mu ya bushe, yau ba mu ba labarin mu, ba aman mu. Annabi Musa me yace? A'a ba haka bane, kar ku faɗi haka. Inna ma'iya rabbi sayahdi, lallai fa ni ina tare da Ubangijina, Ubangijina kuma zai shiryar da ni hanyar da zan bi na tsira da ni da ku gabaki ɗaya, zai nusar da ni hanyar da zan bi na tsira ni da ku gabaki ɗaya. Allah ya ce sai muka yi wahayi wa Musa ya ɗaga sandarsa ya bugi wannan ruwa, ya aikata kuma hakan, sai Allah ya raba kogi gida-gida har gida goma sha biyu, ta yadda Banu Isra'ila dama tawaga-tawaga ce har sha biyu, kowa ta samu hanyar da ta bi suka tsallaka. Waye musu wannan abu? Kuma ta hanyar annabinsa Musa. To idan masu tunani ne, masu lissafi ne, akwai wani mahalukin da sai zo ya ruɗe su? Ga ayoyi nan ƙarara sun gani a idansu, suka tsallaka suka ƙetare kogi, Fir'auna ya ga bagas ya shigo, Allah ya halaka su. Duk wanda bai ishe su aya ba, Allah ya tseratar da su, ya halaka Fir'auna, amma saboda wauta da gidadanci kuma su zo suna bautan ɗan mariki. Wani wauta ne kai wannan ɗan uwa? To tabbas waɗannan ayoyi da muka karanta suna fito mana da wauta da gidadanci da rashin lissafi irin na wannan al'umma ta Banu Isra'ila, kuma haka suke na daɗinsu da na yanzu. Darasi na huɗu da za mu ɗauka ƙarƙashin waɗannan ayoyi da muka karanta, ayoyin sun ƙunshi rarrashi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wauta da Yahudawan zamaninsa suke masa, kamar ishara ce Ubangiji yake wa manzansa sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan Yahudawa da suke maka wauta, waɗannan Yahudawa da suke ƙi imani da kai, suke fito na fito da kai, suke cin ƙafarka, in sun maka ai gabanin su maka ma kakannin su sun yi wa annabin su annabin Musa wanda Allah ta kanas ya aiko shi gare su a keɓe saboda annabi Musa ai gurin Yahudawan kawai aka ke aiko shi to annabi fa gurin mutan duniya in ma mutanen nan ba su yi imani da shi ba miliyoyi suna nan sun yi imani da shi bakaken fata ma irin mun yi imani da shi sallallahu alaihi wasallam to nan rarrashi ne ubangiji subhanahu wataala yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ayoyin annabi karka daga hankalinka karkata da hankalinka dangane da waɗannan mutane dama ɗabi'arsu ce dama halayyarsu ce sun ƙi su yi imani da kai sun yi fito na fito da kai to ai a baya ma kakanninsu sun bauta ɗan maraƙi sun yi fito na fito da annabinsu annabi Musa alaihi salam saboda haka ba abin ɗaga hankali ba ne kar hakan ya dame ka wannan na nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda yake rarrashinsa bisa ga wauta da kuma juya baya da wannan al'umma na Yahudawa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya riske su a cikin garin Madina kabilu guda uku na Yahudawa fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ayar da muka karanta za mu fahimci daga ƙissar da muka karanta musamman ƙissa ta ƙarshe wacce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari wa annabi Musa a cikin kwanaki 40 ko bayan kwanaki 40 ya je ya ba shi littafi ya dawo da shi wa banu Isra'ila za mu fahimci yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da siffa ta magana Allah na da siffa ta magana Allah madaukakin sarki yace walamma ja'a Musa limiqatina
wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa'in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
Allah madaukakin sarki da yake bada labari yadda annabi Musa alaihi salam ya je ganawa da shi yayin da ya je karɓo littafin at-taura zai dawo da shi ga banu Isra'ila Allah madaukakin sarki ya ce walamma ja'a Musa limiqatina yayin da Musa ya zo lokacin da muka haddade masa zai gana da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kallamahu rabbuhu sai Ubangijin sai masa magana kenan Ubangiji yana da siffa ta magana subhanahu wa ta'ala ya takallamu mata sha'a kaifa sha'a bima sha'a ya takallamu bi harfin wa sautin kama yaliku bi jalalihi Allah subhanahu wa ta'ala yana magana matasha a duk lokacin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala kaifa ya sha ta yadda ya ga dama bima sha da abun da ya ga dama ya takallamu bi harfin wa sautin yana magana da harfi da sauti shi yasa annabi Musa ya ji maganar Ubangiji wa kallamahu rabbuhu sai Ubangijinsa ya masa magana kenan annabi Musa ji wannan magana ta Ubangiji yana magana kamar yadda ya ta'allaka da ɗaukakarsa kuma maganarsa ba irin ta halittunsa ba ce yaya siffar maganar Ubangiji take ba mu sani ba amma mun yarda mun sallama yana magana me yasa saboda ya tabbatar wa kansa wannan siffa ta magana amma kuma yaya aka yi ba mu santa ba bai siffanta mana siffar maganarsa to sai muka tsaya inda ya tsaya mun tabbatar masa da siffar da ya tabbatar wa kansa ita ce siffar magana amma kuma yaya siffar magana take wannan abu ne wanda ba mu sani
kuma ka zo kana kokarin neman yaya sifar magana ubangiji take wannan bid'a ce abinda imamu malik ya tabbatar ke Allah masa rahama wani mutum ya shigo majalisin sa da yake karantawa sai ce ya imam kila ar-rahman ala al-arsh istawa ce ya imam an ce a cikin al-qur'ani ar-rahman ala al-arsh istawa me rahama ya daidaita kan al-arsh imam malik ya ce haka yace wa kaifa istawa to sai ya daidaita akan al-arsh Imam Malik yace al-istiwa'u ma'lumun wa kaifa majhulun wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun ma araka illa al-mubtadi' ukhruju bi yace al-istiwa'u ma'lumun daidaito dai wannan abu ne wanda yake sananne cewa ubangiji ya daidaita kan al-arsh me yasa saboda ya bada labari cikin littafin wannan abu ne da an san shi a cikin littafin sa cewa ya daidaita kan al-arsh wa kaifa majhul tayaya ya daidaita kan al-arsh nan ba mu sani ba me yasa bai siffanta mana amma mun tsaya inda ya tsaya shine mun tabbatar da cewa ya daidaita kan al-arsh saboda shi ya bada labari amma tayaya ya daidaita wannan bai bada labari shi yasa ba a sani shine wa kaifa majhul yace wal imanu bihi wajibun kai imani da hakan dole ne tunda ubangiji shi ya bada labari cikin alqur'ani cewa ya daidaita kan al'arshi to dole ka kai kuma musulmi na kwarai kai imani da haka yace was'alu anhu bid'a kazo kuma kana tambaya ta yaya ya daidaita kan al'arshi wannan bid'a ce yace ma uraka illa al-mubtadi wannan ina ganin ka ba kowa nake kallon ka ba face dan bid'a ukhruju bihi ku fita da shi daga majalisina dan bid'a ba zai zauna a majalisin ba inji Imam Malik Allah masa rahama saboda haka Allah madaukakin sarki dole ne musulmi ya tabbatar masa da siffar da ya tabbatar wa kansa ta magana amma yaya siffar take wannan ubangiji bai siffanta mana ita ba amma ya tabbatar da ita dole ai imani yana da wannan siffar ba tare da an yi kokarin bibiya to ta yaya yake magana yaya siffar magana wannan bai bayyana mana na'am darasi na ƙarshe wanda ya fi sauran da suka gabata duka muhimmanci da za mu ɗauka daga ayoyin da muka karanta musamman aya ta ƙarshe thumma aqawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun za mu fahimci yalwar afuwar ubangiji fadin afuwar ubangiji ubangiji mai afuwa ne afuwarsa tana da fadi afuwan ne mai yawan afuwa ne wa bayi subhanahu wa ta'ala afuwarsa tana da fadi afuwarsa tana da girma ta yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala komin yawan zunubi ubangiji yana afuwa yana gafara قل يا عبادي الذين أسرفوا
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
الله ما أدوك كن سريك يتي قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم يتي يا كوباينا ودن سكا يتعدي وكاونا سكا وتقونا دائري أكاونا ودن أيك نصاق لا تقنطوا من رحمة الله kar ku dai mai tsammani daga rahamar ubangiji me yasa inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a domin Allah madaukakin sarki lallai yana gafarta zunubai gabaki dayan su komin yawan su ubangiji yana gafarta wa bawa shi yasa a cikin hadithul qudusi wanda aka samu daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki yadda da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki yace ya bina adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira Allah madaukakin sarki yace ya kai dan adam da za a ce ka zo mun da cikin kasa duka zunubi ne kai ta aikatawa kai kasa cike da zunubi ban kasa cike da zunubi naka kai dan adam Allah madaukakin sarki yace thumma laqitani la tushriku bi shay'a sai ka hadu da ni baka shirka da ni ko kadan Allah madaukakin sarki yace la ataituka bi qurabiha maghfira, ni kuwa da zan zo maka da cikin kasa duka gafara ce, inji Ubangiji subhanahu wataala. Wannan yake nuna mana yalwar afuwar Ubangiji. Shi yasa banu Isra'ila duk da aika aikan nan da suka yi na ganganci da wauta da rashin lissafi na fige wa bautan dan maraki alhali ga ayoyin Ubangiji idanunsa sun gane musu, na tseratar da su da Ubangiji yayi daga koji, daga halakarwar Fir'auna, kuma ya halakar da Fir'auna a haka su zo suna bautan dan maraki, amma saboda yalwar afuwa ta Ubangiji ya musu afuwa subhanahu wataala. Magana kan afuwa, ƴan uwa bai kare, akwai abubuwa da Ubangiji saboda fadin afuwarsa da yalwar afuwarsa da girman afuwarsa, akwai abubuwan da ya shar'anta mana wanda in mun yi da su ma kawai zai goge mana zunubanmu, ba ma sai mun nemi afuwa gurin sa ba. Ina ga idan mun zo Allah kai mu majalisin mu na gobe, wannan shine zai zama topic din maganar mu, maudu'in maganar mu, saboda kurewan lokaci zamu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Muna tawassuli da wannan karatu wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan buƙatunmu. Duk wani wanda ke da buƙata ko matsala ko damuwa cikinmu, Ubangiji ka san ka yaye masa.